Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk da aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Madalla masu sauraro shirin yau da gobe kamar kowace ranar Litinin yana Abuja a Najeriya, inda wakiliyar mu a can Rukaiya Bashir za ta gabata mana da shirin kamar yadda aka saba. Za kuma ta dora ne inda ta tsaya a shirin da ya gabata, da ke duba irin halin da rayuwar matasa ke ciki a yau. Akwai gida da mawaki domin nishadantar da ku, muna kuma tafa da wani girki mai ɗanɗanon gaske a ɓangaren kwalama. Dan haka ba tare da ɓata lokaci ba, da ni da ku sai mu ƙara gyara zama mu kasance da shirin na yau da gobe.
Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon zango ko na ce ci gaban shirin, inda a makon da ya gabata muka tattauna kan batun shin a matsayin ki na matashi ko a matsayin ka na matashi me ke ci muku tu a ƙwarya. To a yau dai zamu dora kan wato ci gaban tattaunawar da muka yi a makon da ya gabata. Kana masu sauraro kada dai ku sha'afa, zamu kawo muku hira da mawaki daga bisani kuma sai mu garzaya fagen kwalam da makulashe. Mujimi ba kurum a yau za ta girka mana a cikin kitchen din namu. Masu sauraro sai ku kasance tare da ni Rukaiya Basha domin jin yadda tattaunawar namu zai kasance.
Malama dama mun fara program din ba shi ciki, amma yanzu zaki iya cikin mana. Ya suna malamar.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na malama Binta Isa Yahuza.
Malama, muna tattauna kan abin da ya shafi matasa da dake uwa ce a cikin zauren. To a matsayin ki na uwa, matasa da dama sun yi maganin abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya. Wasu sun ce rashin tarbiya, wasu sun ce shaye-shaye, wasu sun ce rashin wato samun ilimi mai inganci, inda wasu kuma suke ganin cewa rashin wato gwamnati ta rika agaza da tallafawa wato matasa ta bangaren ayyukan yi. Matasan da suke samun aiki a wannan yanayin su ne matasa wanda suke da iyaye a bakin murhu, inda wata kuma a cikin zauren take cewa abin da ke ci mata tuwa ƙwarya shine yanayin da mata, musamman matan aure, suke barace-barace akan tituna. To me zaki ce a matsayin ki na uwa a cikin wannan zaure?
Da farko dai wannan abubuwa gaskiya suna faruwa duka. Maganin gaskiya, matsalolin da ake fuskanta yanzu musamman na ƴaƴanmu game da shaye-shaye da maganan bin abokanai haka, akwai rashin tarbiyya kamar yanda malam ya faɗa, ban san sunan shi ba, yawwa malam Umar. Akwai rashin tarbiyya, akwai kuma irin kiyalisin da iyaye suke yi, ɗana ya fita ban san lokacin dawowar shi ba, ban san sana'ar me yake yi ba. Ba mamaki ma akwai yayin da yake tura su makaranta, amma sabanin abokanan da suke yawo da su gurbatattu ne. Sai a ce makaranta za ka, ai wannan lokacin ya wuce mu je ka raka ni. To su ɗan shaye-shaye suna da wani akida na daban. In za ka wani baka ci ba, ba za a taimaka maka da abinci ba. Amma in dai maganar shaye-shaye ne, in za a kashe maka 100,000, in dai za ka sha to za a baka. Akwai wannan kullun zumuncin. Sannan kamar
ma ɗaya daga cikin abin da ke sa ma suke yawan fadawa.
In baka da shi aboki na tallafawa gaskiya, in har baka kai zuciya nesa ba. Kin gane, su je su yi abubuwan a waje, sannan su dawo, iyaye ba su san ina suka je ba, kuma baka bincikan ɗanka kaga ya shigo a wani yanayi. Ba za ka irin damu ba, za ka ce ko ya je makaranta ya gaji, ko ya dawo daga wurin aiki, to wani ba makaranta ba aiki. Kawai shaye-shaye ne ya ga labaitar da shi, to ciki ba komai, an je an sha abin da ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwa. Sannan maganan barace-barace, akwai laifin iyaye maza ga mu matan aure. Malama, akwai namijin da zai fita cikin sallar asuba ba zai dawo gida ba sai 11:30. Akwai ƴaƴan da ba su san ubansu ba, akwai uban da bai san ƴaƴansu ba. To in har mace ta nemi abin da za ta ba ƴaƴan, ba ta samu ba, sana'a bai yiwuwa. Gwamnati kullun za a ce ai mata ne a kan gaba, in an tashi siyasa an tashi waye, za a tallafa mu, muna ƙungiyoyi muna ganin irin waɗannan abubuwa. Za a tallafa mu da mata ƙananan jari. To in har ba ki da abin da za ki je gida kuma ki kama kanki da shi, wannan tallafin ba wani ba ne. Kuma tallafin bai zuwa, ko yana zuwa daga sama ake haijakin ko yaya ne, har yau mu ba mu gano ina matsalan nan take ba. To dole ne uwa ta fita ta je ta nemo ma ƴaƴanta abin da za su ci. Ba ma baran ba, illa ma wani ya ɗauke ta ya je lalata da ita ya ba ta kuɗi. Ta zo ta ciyar da gida, har in uban ma mara zuciya ne, in ya zo ya gani ya ci bai tambaya ya aka kika samu. Duk wannan abubuwan yana faruwa. Duka yana faruwa gaskiya, sai dai mu koma ga Allah mai ta istighfari, ita kuma gwamnati ta duba mana da mu da ƴaƴanmu gaba ɗaya, ta rinka tallafa mana alƙawarin da suka ɗauka da abubuwan da suke cewa za su yi ma mutane. Ba za mu ce ba sa yi ba, suna yin daidai bakin gwargwadonsu, amma me yasa in sun bayar bai kai inda suke tunanin zai kai ba, me yasa ba abun baya? Shine kawai matsala. Ana yi ba wai ba a yi ba, gwamnati tana yi, ni shaida ce tana yi. To amma kuma bai kaiwa inda ake so ya kai. To kin ga ƙananan yara matasa, musamman 'yan shekara 28, 25, in an zo zaɓe za a ce je kai katin zaɓe. Za a biya maka scholarship, za a neman maka aiki, za a baka tallafi. In tela ne kai, za a ce za a baka keken ɗinki. In kuma kai bakaniki ne, za a ce za a haɗa maka kayayyaki, kafinta. Duk da haka suke yaudaran ƴaƴa, kuma ba abin da ake. To gobe su ne ɓata gari, su ne kuma 'yan bangan siyasa. Saboda an kira su an musu alƙawari za a yi musu, za a ba su. Ba su gani ba. To wannan matsalolin gaskiya yana faruwa sosai da sosai, malama.
To Abdulkadir, idan na dawo kanka, ka ji abin da duk aka tattauna a cikin wannan zauri. So me za ka ƙara a kai wato ta ɓangaren shawara, wani irin shawara za ka bada? Musamman ma idan muka yi la'akari da cewa ka taɓo ɓangaren ilimi da kuma ayyukan yi.
To shawara shi ne a nan gaskiya, matashi kai ya tsaya jiran. Ya ce dole sai gwamnati ta mai. Saboda daga gidansa kadai zai iya lissafa wanda suke da digiri na farko kenan. Sannan sana'ar hannu, in ka dogara, in ka riƙe Allah, ka riƙe ta da mutunci, to insha Allah in za ka fita, ko da baka dawo da wanda za ka yi rizabin ba, za ka dawo da wanda zai kasance ya ishe ka harkokinka na rana. To ka dai riƙe sana'a, sannan kuma ka jajirce duk inda kake ka tsaye da gaskiya a kanta.
Haka
insha Allah wannan zai kai ka mafita ga duk abin da za ka yi.
To Khadija, kin ji abin da ɗan uwa matashi ya faɗi. Me za ki faɗi game da batun shawara a matsayinki na 'ya mace, inda kuma kika yi wato bayani kan abin da ke ci miki tuwa ƙwarya, shine rashin tarbiyya da 'ya'yan yanzu suke ba sa samu.
Shawarar da zan bada game da wannan shine, kamar yadda ita
Hajiya
ta faɗa, shine iyayenmu su ƙara jajircewa ganin shige da fitin ƴaƴansu da irin da wa ƴaƴanka suke mu'amala da shi. To sai mun ƙara jajircewa akan irin wannan. Sai kuma mu ma ƙawaye, irin ƙawayen da muke mu'amala tare da su, irin za mu ga baki da gashin wance, kice sai kin kisan wance. To mu ma sai mun gyara ta fannin wannan.
Saboda wannan za ki ga mace ba ta da abu ta ce sai ta yi. To daga nan kuma ta fada hallaka kenan.
To Faisal, idan na dawo kanka, ina ga tayi na ƙarshe da zamu ji daga gare ka, wani irin shawara zaka ba wa matasa a cikin wannan yanayi da muke ciki, da Najeriya take fuskantar ƙalubale ta kowane bangare?
To ni dai babban shawaran da zan ba ma ƴan uwana matasa shine a hunnan dai na rayuwar nan kaman misali da wani mutum da suka dogara da karatun boko na cewa sai sun samu aikin gwamnati saboda yawan matasan abinda suke fama da shi kenan sai ga mutum yana sa girman kai saboda yana da digiri to masu digiri suna nan da yawa sun ma fa irga to sai ga mutum dan yayi digiri sai dole sai ya ci da gwamnati akwai ayyukan hannu wanda zaka iya amma sai ga matashi wai shi yana jin kunya dan yayi karatu ya je yi wa'innan ayyukan zaka iya ga ayyukan nan da dama zaka iya kasuwanci dako menene amma ko dake dako dai bara in tsira maganar dako saboda mutum duk da sana'a ne amma matashin da yayi digiri zaki ji ka ce mai mai dako zai yi tunanin kaman kare yana mai wayo ko kare yana shi ne to shine amma akwai dai ayyuka da dama da ya kamata matashi amma kuma sannan kuma akwai wani ƙarin haske da nake so in akan tarbiyyar yara yawancin matasan mu suna fadawa shaye-shaye ne ganin cewa kaman shine wayewa yanzu da yawa abin da ke jefa su shaye-shaye kenan so da tarbiyyar mu abokanai da suke zaki ga wani a gidansu an ce sai dai karatu ne already zaki ga yana zuwa makaranta amma in dai zai fita waje tare da abokanai akwai abokan da suke zuwa kasuwa sana'a su sana'a ga suna spending kuɗi haka suna kashe kuɗi shi ma sai ya samu ranji shi ma yana so ya dinga kashe kuɗi haka to abinda zai zama mai ra'ayi kenan ya fara bin su maybe akwai wani abu da kuma suke na daban kin ga yana shiga cikin su suna zuwa kin ga to na farko dai shaye-shaye inda zakai mu'amala dan shaye-shaye normally yau kana zuwa gobe kana zuwa zai dinga ce ma a kai ma ba kai ba zai dinga da irin azin zai ga kaman
abu ne normal a waje
shi abu ne normal kin gane zai so a ce ya ja ra'ayinka ku fara tare a yanda ya ja ra'ayinka ku fara tare shikenan fa ka fada harka kuma dan dai sayan ma kayan shaye-shaye da sauran abubuwa duk ba matsala bane kuma in dai ka je kai shaye-shaye a din zaka zo kana jin yunwa ba ƙarfi a jikinka sai zaka je kai aiki sannan kuma ka ci abinci ni a tunani na ma fa shaye-shaye na mai kuɗi a tsaye mana in kai shaye-shaye
akwai wanda a cikin zauren nan da yace ko baka da ko sisi ma kaman tafiya haji ne ko zumunci ne yawa malama ce ta faɗa tace ko baka da ko sisi in dai har zaka sha ko ta nawa ne za a baka amma ba za a baka na abinci
yawa ito wannan maganar da ta yi akan shaye-shayen ne ni kuma ina magana ne akan batun kai shaye-shayen abinda zaka ci
haka
to shine ne lissafi na nake so in bayani akai to kaje kai ba ƙarfi a jikinka baranta na kaje ka nema ka ci su kuma wanda kaje suka baka din su ga kansu ta kansu suke samu su cin baranta na ma su baka amma dai bangaren wannan ne ko sho za su ma sannan kuma na bangaren tarbiyyar yara da yaran mu na dariyin da suke in yaro ya dawo farko ya dawo daga makaranta za a duba takardun shi me aka koya mai me yayi kin ga suna da garantin cewa ya je makaranta amma yanzu ba su damu da wannan ba sannan kuma sai wannan wayan da ya shigo na zamani da yawa a cikin waya yaran mu ne suka faci akwai platform da yawa social media kin gane da yaran mu suke da yara suke amfani da shi gurin aikata wani abin da bai kamata ba
so da aka yi kallacin abubuwan da bai kamata ba
shi da ce iyaye za su dinga kokari ko a sati ne maman yaro zakai mu ga wayan ka cire mu faso zaka duba waridi zaka shiga wannan din shiga lari su menene amma yana wasu abubuwan da zaka gani amma ba wai kai tsaye kace zaka samu yaro wai kana kan dubuwan ka ba waridi zai iya dincin wasu abubuwan dai amma in dai ka zo kawai kamar a ce ba zata ka kawai kana zana kuna jira cirin faso magawayan ka kina kafin a ce yayi ciya zai dincin wani abu ko wani abu waridi kina kusa da shi kin ansa amma yana wani abu mara kyau da zaki gani a tunanin wannan abun ma shi ma zai rage karancin
tarbiyya da ake samu. To haka yake masu sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen waƙe-waƙe amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai yi wa.
Kira kai duniya ko ka dan kamanta
ko haka yake masu sauraro idan muka dawo fagen waki-waki kuma a yau muna tare ne da wani matashin mawaki inda zai nuna mana gwagwarmaya da ya yi wato ya bi domin samun ya cika burin shi na zama mawakin zamani amma dai aka ce waka a bakin mai ita tafi dadi barka da zuwa
Hadice ma assalamu alaikum
wa alaikum assalam to ya sunan bakon namu ne yau
sunana Muftahu Lawal Gezi
Masha Allah to aji Muftar ga ka a matsayin wato matashi mawaki shin me ya jara ayinka ka ganka wato shiga harkar waka
a to alhamdulillah kamar yanda kika ce matsayina na matashi mawaki duk wani matashi burinsa a rayuwa kowane ne ya samu aikin yi
aka
to babu abin da ya jara ayina illa yanda na fuskanci wannan sana'a ce mai karfi shi yasa na shigo nima dan adama da ni
haka ne
in nemi abinci
da dama suna kallon waka a matsayin sana'a wasu kuma musamman manyan wato mawaka suke cewa wasu suna cewa waka nishadi ne a gare su to kai ka dauke shi a matsayin sana'a to wasu irin hanyoyi ka bi domin ka cimma wato muradin ka na zama mawaki
to alhamdulillah kamar yadda kika sani ko in ce kika ce wasu suna kallanta a matsayin nishadi to wanda yake kallanta a matsayin nishadi kamar wanda ya shigo dan nishadi ne wanda yake daukar ta a matsayin sana'a to ya shigo ne dan ya nemi abin da zai ci da shi da ƴan uwansa da iyalinsa hanyoyin da rabi akai na ba hanyoyi ne masu sauki ta hanyar da nake tunanin zan iya cimma burina akai
haka to da ka a cikin harkar waka iya waka kake yi ko kuma dai kana hadawa kamar da kida da wasu abubuwa na gargajiya haka
eh gaskiyar magana ina kida ina waka kuma da dadawa ni jarumi ne a cikin masana'atar fim
to duka dai kana yi kenan kana shirye film kenan ko kuma kai kana wato ana kiranka ka yi film din kenan
eh gaskiya ina producer din kuma ana kira ni
to a lokacin da ka ji kana son ka zama mawaki kuma jarumi a wato harkar fina-finan Hausa wani irin kalubale ka fuskanta daga wajen iyaye da ƴan uwa
to gaskiya kin san kowa yakan zo masa ko nika kowa yakan zo masa da wani abu na daban a bangaren iyayensa
eh
ni abin nan dauka bangaren iyayena kawai tunda na zo nayi karatu bakin gurgudu na kuma zo na same su na ce ina da sha'awar shiga neman abinci akan wannan bangare na waka kawai fatan alkhairi suke
ne haka ne to wani matakai ka bi domin ka cimma wato muradin naka saboda ai ba kawai haka kawai zaka tsinci kanka a waka ba wata kila akwai hanyoyi da ka bi ko kuma dai son ka zama mawakin ko ka tsinci kanka cikin studio
matakai da nabi na farko na matakin da zan iya rubuta ka cikin na sannan nan nemi inda ake yin ta na kuma je inda ake yi sai na je a buga min kida a inda ake yi na kuma samu waɗanda suke yi suka san abin su ƙara gadi ina su nuna min hanyar da za ta fi da ni daidai akan waka
to wani waka ne zama wato bakan damiyar ka wato wanda yayi fice ya fito da kai duniya suka san ka
eh waka da zama bakan damiya kin san kowa amma wakan kin san kowa ya dauki bangare daban-daban
haka
baki ga wani sun fi wa iyaye waka ni gaskiya wakar da nake ji da ita bakan damiya ta kamar wakar da ta shafi har bangaren uba
dani
ina san uba
to uwar fa
sai ina san ta amma kin san da yawa mutane mawaka suka manta da nasararin uba da martabobin uba saboda kin san uwa Allah ya magana ta alqur'ani kafin uba to shi yasa duk wanda yazo baya sai wa duba menene mahaifin gwagwarmaya da mahaifin yake sai ka fi samu uwar ita kanta
haka
to sai dai mahaifiyar muka fi kawai na akari da kuma dauka
sai gaskiya to da ni da masu sauraro za mu so wato ka rera mana wannan waka mu ji me yakin sa
ko waye rashi na oba ko zo mu tare mu jajanta masa gidan ai babu gida in aka ce maka babu oba wannan waka ta oba uwa ba na raina muke ba shi ne je ko a gida ma'ana mahaifi ne a gaba
wannan waka ta oba uwa ba na raina muke ba shi ne je ko a gida ma'ana mahaifi ne a gaba da shi muke jikatin ka shi ne rufa ba ba jikin da oba ya kwanta zai bushe ko
Allah. To a lokacin da ka rera wannan waka na uba ya mahaifinka ya ji ne?
Eh gaskiya ba mai rai.
Allah sarki.
Eh ni kawai ina jin sa a raina ne saboda ba ma na jin sa a matsayin sa na uba sai lokacin da aka ce ni ma na
zama uba
sai na gane cewa ashe iyayen maza
ba karamin gwagwarmaya ake
yi. Ni gwagwarmaya dawainiya da mu tun daga samo uwar da karatun mu da cin mu shan mu tubatarwa da tarbiyar mu a sarawa iyaye maza.
To mutane da dama suna kallon mawaka a matsayin marasa tarbiya. Me zaka ce game da wannan?
Eh ba mawaka kadai bane. Harka ce ta rayuwa kin san shi dan Adam yanda ka dauki kanka haka take tafiya kai. Ita kuma sana'ar mu abin da yasa mutane suke kallanta haka saboda sana'a ce wadda ta hada cuɗanya maza da mata. To kuma tsakanin mace da namiji kin san Allah ya magana ma Al-Qur'ani akai. Tsakanin mace da namiji ana ganin in mace ta zo kusan namiji kawai akwai wasu abubuwa da za ku iya wanda wasu na ce ba. Amma ita tarbiya dan kirki daga gidansa yake tasowa da ita.
Kowa ne. Baya sakewa
yanayin da kawai macen har namiji yanayin da ka dauki kanka ma kai ki ga wani abu. Ko social media kika kalla.
Eh.
Abin da kike ga mutum yana yawan posting a ransa a
page
din sa shi ne a ransa. Zaki ga wani kullun tunanin sa wa'azi ne, wani ko bangaren sana'a sare, wani ko bangaren batunci ne na rayuwarsa. Abin da ke ransa shi ke tantawa.
To a matsayinka na matashin mawaki, menene sanadiyar harkar waka wato katsance kanka a ciki ma'ana ta bangaren farin ciki da bakin ciki wanda ba za ka taba manta da shi ba?
A na farko abin da na tsinci kaina wanda ba zan iya manta da shi ba zan fara faki farin ciki.
Haka.
Saboda shi ne gaba. Farin cikin da nake ji yanda nake yin waƙoƙin mutane ke ansa. Kuma suke faɗakar da mutane sosai.
Haka.
Kuma suka shiga jikin mutane su alfahari da su. To ina jin daɗi in zo guri inda ana marmari na ana kuma yabo na akan irin ayyukan da nayi.
Haka.
Bakin ciki kuma ba abin da ke ɓata min rai. Irin in zo guri ina ganin ga irin dan darajar da Allah ya min da baiwar da ya min sai karaina ka dauki ka dauke ni akan ban kai wannan matsayin ba kin fuskaci me nake
yi
idan ba ka san ni kina saboda kin san babu wanda in ya san ka idan mutum ya san ka to ya raina ka to shi ya fi damu na in baka san ni ba karaina ne bai dame ni ba
haka ne
so nawa baka san inda nake ba
haka ne to bayan wannan waka na uba da karira wani waka kuma karira wanda ya fito da kai wanda ba za ka taba mantawa ba?
Akwai su da yawa.
To kamar
tunda akwai waƙoƙi kamar me zagin wani me gulle mai rawani ko da baya gani in ka zagi uban wani naka ka zaga ka sai din sosai.
Me zagin wani me gulle mai rawani ko da baya gani in ka zagi uban wani naka ka zaga ka sai din sosai.
Har yau dai wannan bayanin uba yana ciki. To Allah ya ba iyayen mu albarka.
Amin dan alfarma.
Allah ya sa mu wani lafiya.
Amin.
To wani irin nasarori ka samu sakamakon harkar waka?
Nasarorin da na samu suna da yawa. Tunda nasarori na samu ciyarwa da tufatarwa da taimakawa iyaye da ƴan uwa duk kuma a cikin sana'ar wakar nake samun abin da zan taimake su.
Haka ne.
To kin ga na samu nasara.
Haka ne. To wani irin kira za ka yi wa matasa ƴan uwanka wanda suke zaune karazube ba ayyukan yi?
Kiran da zan yi da duk wani matashi na duniya baki ɗaya kawai zan ba ka shawara ne da duk abin da ka sa gaba. To ka tsaya ka duba abin da zai iya kawo maka mafita a rayuwarka zuwa gaba. Ka kuma yi domin Allah.
Okay.
Ka riƙe gaskiya da amana, ka tsaya tsayin daka, ka jajirce akan abin da kake yi. Alau mawaki ne kai, ko wata sana'a kace daban kuma aikin gwamnati ko menene in ka sa gaskiya da amana zaka fi matakin da kake nema amma idan ka sa shirme da shiririta to zaka rika sha'awar waɗanda kuke tare da su zuwa gaba
haka ne to wani waka zaka kulle mana shirin shi
in soyayya a gidin yawa alƙibla na gidan yawa komai sa'in idan da so kawai na shi zai fara tawa
So haka yake masu sauraron mu idan muka dawo fagen kwalam da makulashe a yau bakuwar mu wato kamar yadda kuka sani a kodi shi dai wannan ba sabuwar bakuwa bace malama Saratu Wai sannu da zuwa
eh sannu barka ka dai
to me zaki girka mana ne domin uwar gida ta samu sabon wato hanyar sarrafa mami gida abin dadi
eh to yau zamu samu dan wani abu zamu sarrafa biredi ne toni hanya daban wato abun kari musamman idan ana so a yi karin kumallo zamu samu biredi zamu yau zamu yi sandwich kuma abubuwan da muke bukata ga sunan kamar haka da farko uwar gida ta tanadi biredi idan tana da yankakke shikenan in ko babu yankakken wato slice sai ta samu biredi dai a da yayyanka a samu kayan ganye kaman kabeji haka da dan su albasa da kayan miya da faffan kwai idan ma akwai kifin gwangwani duk da ba dole bane amma dai saboda ya dan ƙara armashi sai a saka da kuma sinadarin dandano akwai kuma wannan mayonnaise ba ma kenan kuma dai menene dai mayonnaise a samu shi ma da farko za a samu mazubi sai a zuba duk kayan hadin a ciki yankakken kabeji da faffan kwai dan soyayyen kayan miya haka da dan soyayyen albasa abubuwan da ke bukata dai duk ki zuba a ciki yadda kifin gwangwanin sai ki juya ki cakuda ki zuba ba ma din a ciki duk ki cakuda sai ki dauko yakakken biredin ki da kika ajiye ki shafa mayonnaise din akai sai ki dauko wannan hadin naki ki rinka zubawa akai idan kika zuba sai ki dauko wani biredin da kika shafa mai mayonnaise ko butter shi ma ki dora akai haka zaki yi ta yi dai ki layerin din su idan kaman guda har cup duk yawan da ke so kaman guda uku haka ko hudu ko biyar idan kika idar sai ki zo ki yanka tsakiya kenan idan kika so kuma zaki iya rufewa da foil paper ki samu ki dan gasa shi sama sama haka to mun idar insha Allah wannan hadin aka samu aka hada shi da tea yana da matukar dadi sosai
A gaida malama Rukayya da kuma hakan ne muka zo karshen shirin namu na yau. A madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Abuja, Najeriya, Rukayya Basha. Da dukkan waɗanda aka ji muryoyin sa cikin shirin. Sai Fiona Nanduru da ta daidaita mana sautin shirin. A wasu shirin ki sallama da ku daga nan Washington DC. Sai anjima.